وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين باهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي إتالن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدن قياء وانا قرينا كانوا وانا يمتي من البركة نجهما يومنا شاءوكو قوتن ذو القعدة هجران من زان الله صلى الله عليه وسلم أدبو إيدة لليهود الأربعين دبقوي وانا كما يكدي ليدة ليا قوتن بير ميلادية تدبو بيدة أشرين دشدة وانا مجلسي نماكو ماكو wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasin mu na 107 a cikin tafsirin wannan sura ta ali imran wanda a yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin aya ta 159 bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
نعم. الله يشفى بما رحمة من الله لنت لهم. كما سبودا رحمة مسمن لك الله كتوس سامسو ولو كنت فظا غليظ القلب da ka kasance mai kakkausan hali mai kakkausar mu'amala غليظ القلب mai ke kasashiyar zuciya lam faddu min hawlik da sun watse sun barka fafu anhum don haka kai musu afwa wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara washawirhum fil amri kuma ka nemi shawarar su a cikin kowane al'amari فإذا عزمت إذن كقل نية كي أزم فتوكل على الله توكدو غلق الله إن الله يحب المتوكلين للي ألا هنا سمى صدو غلو إذن بأمان تابا وانا سورة أبايا آيو نسك قباتا تايمان بيان ومسأبو بوا نسك فارو وسمى اللوكتين كتو ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكي أهدو bayan Quraishawa sun yi gangami sun nufo Madina da niyyar su karar da sahabbai su gama da Annabi sallallahu alaihi wasallam su gama da musulunci idan za a tuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara sahabbansa aka samu suka yi sabani wasu suka ce a zauna ba sai an fita ba ayyakin cikin gida ayyakin sunkuru saboda haka in sun shigo cikin Madina sai a bi su ana yakar su lungu lungu sako sako kwararo kwararo wanda wannan shine ra'ayin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa saboda yawan su ba zai yi ayi gaba da su ba wasu kuma da dama musamman matasa daga cikin sahabbai waɗanda ba su samu yakin ba halarta yakin Badar ba suke ga cewa yanzu dama ta samu bai kamata a ce ga wata dama ta samu ba da za su yi fito na fito su yi ido biyu da kafirai ko ba a ba su dama ba da haka sai suka nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa a'a su suna ganin a fita a je a yi gaba da gaba da su to sai zanto wannan masu wannan rinjayen masu wannan ra'ayin sun yi rinjaye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga ra'ayinsu kaga ya bar nashi ra'ayin ya bi nasu ra'ayin saboda kasancewar haka shawara ta kaya aka fito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa kowa inda ya kamata ya tsaya wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u lil mu'minina maqa'ida lil qital kowa ga inda zai tsaya ya rarraba rundunarsa gida gida kashi kashi ya ajiye wasu akan jabal rumat kan wani dan karamin dutse da yake jikin Uhudu yace komai suka gani yana faruwa kar su kuskura su bar wannan gurin anan ma aka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama mafiya yawancin wadanda suke kan wannan dutse su so 50 guda 40 daga cikin su suka sauka domin kwasar ganima wannan ta jawo aka samu tasgaro abinda Allah subhanahu wataala yayi musu alkawarin zai ba su na nasara dalilin saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka rasa wannan nasara to sannan aka samu kuma bayan abubuwa sun rincabe da yawa sun gudu daga fagen yaki sai in kadan ne suka tsaya kaga wannan shi ma wani laifi ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta kiran wasu yayi ta kiran su cewa su dawo wal rasulu yad'ukum fi ukhrakum yana ta kiran su dawo to aka samu wasu suka dawo wasu kuma ba su dawo ba to kaga ma wannan shi ma wani sabawa ne akai wa annabi sallallahu alaihi wasallama to sannan kuma uwa uba ga munafikai wanda tun a karan farko ma kafin ma isa fagen yaki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya koma da wajen sulusi ɗaya bisa uku na rundunar ya juya ya koma da su Madina ce su ba za a fita yakin da su ba waɗanda kuma suka fito suka rika tuhumar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan an kashe musu wasu nasu suka cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna da an dakata ta mu da an ji ta bakin mu to da ba a kashe wasu da ba a kashe mu anan ba anan wa suke zargi annabi sallallahu alaihi wasallama suke zargi cewa shi ya jawo har aka kashe su a filin daga ko aka kashe musu yan uwansu to duk waɗannan ka duba laifuffuka ne wanda babu wani jagora shugaba da yake shugabancin wasu mutane musamman ma a fagen yaki wanda yake komanda ne na bataliya a fagen yaki za a iya rika masa wannan laifuffukan kuma ya hakuri dole zai dau mataki kuma zai ladabtar da waɗanda suka yi wannan laifukan dan kada wasu su kwaikwaye su su ma su ƙara yi gaba wannan ɗabi'a ce ta dukkan wanda yake jagoranci idan aka saba masa sau ɗaya ya hakuri aka yi na biyu aka yi na uku to ba zai hakuri ba dole zai ɗauki mataki domin kada abin ya ci gaba musamman ma a irin lokaci mai hatsarin gaske lokacin da 'yan adawa suke kawo farmaki suke ƙoƙarin su murtsike musulmi a wannan lokacin ba zai yiwu a ƙyale wasu suna yin kurakurai ba a tare da an ɗauki mataki a kansu ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala duk da haka sai ya sanya rahamarsa ya lausasa zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda daman rahama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi da ita وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي كوشي زوا دنيا رحمة وما شيد كان سينا شوى أنا رحمة مهدات ني رحمة شيد أكي كو ترت زوا الأمة وانا الرحمة إتشي تسع سي النبي صلى الله عليه وسلم بيكتون متاكي أكم ونن أبند سكيبا بيكتون متاكيبا وشين الله سبحانه وتعالى يكي سند الأمة cewa wannan wata ni'ima ce da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kuma aka ƙara sanyawa annabi sallallahu alaihi wasallama san wannan dabi'ar wanda ya nuna ta hakuri da kawaici sai Allah yake ƙara sa masa kaunar wannan dabi'ar ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda wata rahama ta musamman wanda Allah subhanahu wataala kadai ya san girmanta da girman sha'aninta shi yasa aka kawo ma mausula wadda kuma take a matsayin nakira ce wadda take nuna girman sha'anin abu kamar yadda Allah yake cewa faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum domin nakira takan zo lit takfiri ko lit taqlili ko lit ta'zim saboda in abu yana da girma ko kuma yana da kankanta da yawa ta yadda ido ba zai iya riskarsa ba saboda kankantarsa sai ayi amfani da nakira inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha Allah baya jin kunyar ya bada misali ko ya aiki ko mun kankantarsa sauro ne ko abin da yafi sauro kankanta wanda yake sama da sauro a kankanta Allah zai iya yin misali da shi to kaga anan ma na kira ce amma dan ta nuna taklil dan ta nuna tasgir to saboda anan Allah subhanahu wataala ya shi sifan rahamar da ta baibaye annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda har ta sa shi ya zanto mai tausasawa ga sahabbansa duk da sun yi masa laifi sai Allah ya sifanta ta da wannan nakirar da take nuna girman sha'ani ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu saboda wata rahama ta musamman da Allah subhanahu wataala shi kadai ya san girman wannan rahamar ya san fadin ta ya san yalwata linta lahum ka tausasa musu duk da waɗannan laifuffuka da suka yi maka amma kai musu mu'amala mu'amala mai laushi mai taushi babu kausasawa a ciki ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hantara ba wanda ya gaya wa bakan magana ballantana ya daga hannu ya daki wani ballantana ya ce aje a kulla wani ko a dauki wani mummunan mataki a kansa duka wannan abin da ya faru Allah subhanahu wataala ya ce ya yafe musu ya yafe musu to Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baiwar da yayi masa kuma yayi wa al'umma fa bima rahmatin min Allah linta lahum kuma wanda ita ce nabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi mutun ne da Allah subhanahu wataala ya halicce shi mai tausayi ya halicce shi mai rahama ya halicce shi mai tausasawa babu kausasawa a cikin dabi'unsa anan da Allah subhanahu wataala ya gabatar da jar wa majrur wanda yake bada yufidul hasr fa bima rahmatin min Allah linta lahum ay bi rahmatin min Allah la bi ghayriha da rahmar Allah ne kawai la bi ghayri zalika min ahwalihim ba wani abu da suka yi nuna ba ko na bajinta ko na jin kai ko wani abu da zai sa a tausasa musu a'a abar rahmar Allah ce ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tausasa ya tausasa musu anan kamar hannunka mai sanda Allah subhanahu wataala yake musu cewa sun yi abinda sun cancanci a yi fushi da su sun yi abinda sun cancanci a dauki mataki a kansu sun yi abin da ya cancanci a hora masu laifi a cikinsu amma saboda rahmar Allah kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tausasa musu Allah cikin hikimarsa ya sanya wannan ɗabi'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya fito da ita a fili a yanzu ba za su gane afuwar Allah subhanahu wataala da ya yi musu ba da ya ce wala qad afa Allahu anhu hakika Allah ya yafe musu ba za su gane wannan yafiyar da Allah ya yi musu ba sai ta hanyar wannan tausasawar da annabi ya nuna musu tausasawar da annabi ya nuna musu alama ce da take nuna ta tabbatar musu da cewa to Allah ya yafe musu inda suna cikin fushin Allah to fushin annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana domin duk sanda Allah yake cikin fushi da wani to annabi ba fushi zai dashi Allah ba zai yi haba haba yayi marabalali da wanda Allah yake fushi da shi ba saboda haka alamar ubangiji ya yafe musu din kamar yanda ya faɗa shine wannan tausasawar da suka gani tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama to kuma haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a cikin sahabbansa yana gudun duk abin da zai sa su cikin matsuwa cikin takuruwa cikin damuwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim haka Allah subhanahu wataala ya sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ne da yazo daga jinsin ku azizun alaihi ma 'anittum duk abin da zai wahalar da ku to yana da girma a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ganin girman abin da duk zai wahalar da ku ba zai so muku haka ba sannan harisun alaikum ina muku kwadayin duk wani alkhairi bil mu'minina raufur rahim sannan mai tausayi ne mai jin kai ga mu'minai sannan kawo fi'ilin linta lahum da sigar madi aka ce linta lahum ka tausasa musu wannan dan a nuna maka cewa tausayi sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko tausasawa da lausasawa sifa ce daga cikin ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma an yi halicce shi ne akan haka kan wannan ubangiji ya halicce shi wannan kuma dalili ne da yake nuna mana cewa Allah subhanahu wataala yakan tausasawa al'umma ya musu rahama ya musu ya ji kansu ko da ko sun yi wani laifi da ya cancanci a yi musu hukuba a kansa amma rabar ubangiji wadda ta yalwaci dukkan komai ta yalwaci dukkan kowa sai kaga cewa ubangiji subhanahu wataala ya tausaya mu wannan al'ummar tare da cewa al'ummar tana aikata abinda Allah baya so tana aikata abinda zai sa ukubar Allah ta cancanta kanta amma sai ubangiji subhanahu wataala ya tausasa musu abubuwan nan da suka yi na laifuffuka abubuwa ne da za su iya sa ubangiji subhanahu wataala ya yi musu wani horo fiye da abinda suka gani fiye da abinda suka gani na kisan wasu ƴan uwansu da aka yi Allah zai iya musu fiye da haka musamman ma abinda ya shafi haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da haƙƙin biyayya gare shi haƙƙin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da girmama shi da girmama umarninsa babban al'amari ne a gurin Allah ba karamin al'amari bane nabi ya bada umarni a saba masa ba karamin abu bane a gurin Allah Allah ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke sabawa umarninsa sallallahu alaihi wasallam su shiga taitayin su inji Allah kada wata fitina ta zo ta same su ko kuma wata azaba mai radadi sai sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya bayar babban al'amari ne a gurin Allah Allah baya son wannan kuma Allah yana kin wannan abin yana fushi da shi to amma duk da haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su sai ubangiji subhanahu wataala ya yafe musu ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su kuma Allah ba zai musu azaba ba idan suna neman gafara suna tuba yayin da suka yi laifi suna tuba su istighfari su nemi yafiyar ubangiji to Allah ba zai musu azaba akan wannan ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya janya uqubarsa ko azabarsa da kansu duk da cewa sun yi abin da ya cancanci azaba shi yasa har ko da yaushe wannan al'umma muke cikin wannan gatan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin abubuwan da suka faru a baya na laifuffuka Allah ya kakkabe al'ummomi a kansu ya halakar da wasu ya nutsar da wasu a cikin ƙasa ya kifar da wasu ya saukarwa da wasu walƙiya ya saukar da wasu azaba iri-iri suka mutu wanda al'umma da yawa ana samun masu aikata irin wannan laifuka amma Allah subhanahu wataala ya ɗauke azabarsa daga gabaɗayan al'umma Allah subhanahu wataala bai saukar masu da azaba ba irin yadda ya saukar ma waɗanda suka gabace su masu irin wannan laifuffuka wannan duka alfarmar ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alfarma ce ta ma'aiki al'umma da musulmansu da kafiransu da dabbobinsu da tsuntsayensu da komai nasu suke ciki shi yasa ubangiji ce fabima rahmatin min Allah linta lahum Allah ya ce walau kunta fazzan da ka kasance mai kakkausar mu'amala ghalizal qalbi mai kikasashiyar zuciya lam faddu min hawlika da sun watsi sun barka a nan ubangiji subhanahu wataala yake tunawa annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imar da ya masa na sanya shi mutum ne mai kyawawan ɗabi'a mutum ne mai rahama mai tausayi mai kyakkyawar mu'amala yace law kunta ya muhammad ya ma'aikin Allah da ka kasance fadda mai kakkausar mu'amala ai jafiyan sayyi al-khuluq mutum bai kakkautar mu'amala mara kyawawan ɗabi'u mai mummunar ɗabi'a wadda take sawa ko magana zaka yi ba zaka yi magana mai daɗi ba in wani abu zaka aikata ba zaka aikata abu mai daɗi ba da a ce haka kake ghalizal qalbi kuma mai kekasashiyar zuciya ai qasil qalbi zuciyarka ta bushe a ce haka take babu rahama babu tausayi babu afuwa a cikinta babu kauda kai duk abin da aka yi maka sai ka ɗau mataki duk wani laifi sai ka hukunta mai laifin duk wata magana za a faɗa gaya maka sai ka tanka a ce haka kake to lam faddu min hawlika da sun watse sun barka
ما النبي ba haka yake ba
don fil azal ba haka Allah ya halice shi ba bai da wannan dabi'a duk da cewa gashi ya fito cikin larabawa waɗanda irin waɗannan dabi'un a gurin su ba ko dabi'a ce ma ta jarumta zan mutum bai da tausayi bai da rangwame bai da hakuri to amma shi tun a farko ma Allah subhanahu wataala bai yi shi da wannan zuciyar ba kuma haka sifofin shi suka zo a cikin littafin da suka gabata cewa annabin da za a aiko annabi ne mai tausayi wanda yake ba mai kaushin mu'amala ba wanda bai yake ba mai kasasshiyar zuciya ba
na'am
hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yake cewa akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ata ibn yasar shi yake tambayar abdullahi ibn amr cewa ka bani labarin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake ya ka gani a cikin at-taura saboda abdullahi dan ibn amr ya kasance yana karanta littafin at-taura ce ya ka gani sai ya ce ajal wallahi innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fi al-quran wallahi an sifanta ma'iki sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura da wani sashi na sifofin sa al-quran idan da al-quran ya zo da sifofin sa to at-taura ta zo da wani sashi na wadannan sifofi a cikin at-taura akwai inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyina ya kai wannan annabi lalle mu mun aiko ka shahidan wa mubashiran wa nadhira kana mai shaida kana mai bushara kana kuma mai gargadi wa hirzan lil ummiyina kuma kana tsari kana zama tsari ga larabawa wadanda ba sa rubutu ba sa karatu anta abdi wa rasuli kai bawana ne kuma manzona samaitukal mutawakkil na sanya maka sunan mai tawakkali laisa bi fadhin wala ghalil ba mai kaushin mu'amala bane ba kuma mai kekasassuwar zuciya ba wala sakhabin fil aswaq ba kuma mai hayaniya a kasuwa ba ka san kasuwa waje ne na hayaniya aka je ka sa kasuwa tsit ba ka shiga ka san ka shiga kasuwa fa annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai hayaniya bane in ya shiga kasuwa sai ya shiga gurin da ake hayaniya bare shi ba yayi a'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada hayaniya a cikin masallaci cewa iyyakum wahayshatil aswaq ina hada ana hada ku hayaniya a masallaci irin wanda ake a kasuwa masallaci ba gurin hayaniya ba ne gurin nutsuwa ne ce wala yanfa'u bisayyi'ati sayyi'a baya rama mugunta da mugunta in aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mara kyau shi ko mai kyau yake sakawa da shi ba ma mai kyau ba mafi kyau mafi kyan mai kyau yake sakawa da shi walakin yafu wa yaghfir yana afwa kuma yana yafewa ولن يقبض الله حتى يقيم به الملة العوجاء الله بذكر بران سبا السياس ايدا الدين دي كركتي شين الدين دا الله يكو النباوة دشي كركتا دشي يكو ما الدين شركة سيان نبي يامي قدش بأن يقولوا لا إله إلا الله متانست لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عمية دوانا كلمر annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude idanuwan da suka makance wa adanan summan da kuraman da suka kurabda kunduwan da suka kurumce wa quluban gulfan da zukatan da suke rufe babu wani abu na alkhairi da yake shigar su to kuma haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan Allah subhanahu wataala bai karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sai da al'ummar larabawa suka zuka zuwa madina dodo a shekara ta tara suna shiga musulunci Allah da haka bai koma ga Allah ba sai da musulunci ya cika sannan al'ummar larabawa suka karbi musulunci idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to kaga wannan yana tabbatar da cewa sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ta zo a cikin littafin da suka gabata annabi ne mai rahama mai tausayi mai jinkai ba mai kausar mu'amala ba ba mai ke kasashiyar zuciya ba ba mai hayaniya ba don haka yanzu to cikin al'amuransa duka rahama ce duka rahama ce babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wanda babu rahama a cikin sa ya tausayawa musulmi ya tausayawa waɗanda ba musulmi ba kafirai makiyansa waɗanda suke tabibiyar sa suna so su ga bayansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu ka duba lokacin da yaje Taif suka jefe shi har suka ji masa rauni a kafarsa Allah ya aiko mala'ika Jibril tare da wani mala'ika wanda shi aka wakiltawa kula da duwar wasu na duniya har da dutsen dala da gauran dutse dan suna hannunsa malikul jibal saboda haka yace gashi nan muna tare da shi Allah ya bashi umarni kawai umarninka ake jira ka ce a kwankwatse mutanen Makka gaba daya shi kuma zai zartar annabi yace a'a ko kadan ko kadan yake tana yiwa a tsatsan waɗannan larabawa a fitar Allah ya fitar da waɗanda za su bautawa Allah ba tare da su yika ba kuma haka aka yi da manya-manyan jimajiman makiyan nasa sai ga 'ya'yansu su ne kuma suka rika bawa addinin Allah kariya su suka rika fita jihadi suna kai musulunci garuruwa ƙasashe to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ne hagga dabbobi da tsuntsaye rahamar ubangiji rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam tausayinsa baya misaltuwa shi yasa yawa shi ya ga mutumin da babu tausayi a zuciyarsa Nabi baya son ya ga mutumin da ba shi da tausayi. Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu.
Amin.
Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga Al-Hasan ibn Ali jikansa. Yana zuwa sai Annabi ya kama shi ya sumbace shi. Sai Al-Aqra ibn Habis at-Tamimi wani daga cikin manyan mutane daga kabilar Banu Tamim yana daga cikin al-mu'allafatu qulubuhum. Da suka shiga musulunci daga baya-baya annabi yake lallashinsu yana abinsu a hankali to wannan mutum yana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci jikansa Hassan sai ya ce inna li asharata auladin ko asharatan min alwalad ma qabbaltu minhum ahada sai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi fa yana da yaya goma amma tunda yake bai taba sumbata ɗaya daga cikinsu ba annabi ya dube shi sai ya ce man la yarhamu la yurham duk wanda ba ya nuna tausayi shi ma Allah ba zai nuna masa tausayi sa ya sa annabi yake ta kira da zama masu tausayi irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama ku tausaya wa da bayan ƙasa ku tausaya ƴan uwanku kuma Allah ya tausaya muku saboda haka duk zuciyar da aka cire wato tausayi daga cikinta wanda zuciya ce ta matsiyaci matsiyacin lahira kenan wanda ya rasa tausayi a zuciyarsa tun daga wanda yake shugabanci a gidansa ko a unguwarsu ko a garinsu ko a jiharsu ko a ƙasarsu inda ya rasa tausayi to ya zama matsiyacin lahira haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tunzawur rahmatu illa min shaqi ba a cire tausayi sai daga zuciyar matsiyaci marar rabo a lahira so haka alama ce ta cewa wannan ba zai samu rahamar Allah ba in dai har ya zanto a zuciyarsa babu tausayi duk abin da ya sa gaba sai yayi duk irin wahalar da ake sha duk irin yadda zai wahalar da wasu sai yayi abinsa to akwai hadari irin wannan Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wani mutumin ƙauye ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai cikin hira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama tuqabbiluna as-subya wai ku sai ku kawo yaro karami kuna sumbatar sa fa ma nuqabbiluhu kan ba mai irin jufatul a'rab din nan irin mutanen ƙauye din nan ne masu kasashiyar zuciya banda fada ba abinda suka sani saboda haka ba sasan a gabar mushin su ma balle a ganshi ya kama yaro yana wasa da shi yana fadar haka sai annabi yace awa amliku laka anna za Allahu min qalbika ar-rahma annabi yake nuna masa ba zan iya ni sanya tausayi a zuciyarka ba idan har Allah ya cire maka wannan tausayi wato yana nuna masa cewa Allah ya cire tausayi daga zuciyarka to ni duk abin da zan gaya maka ba zan iya dawo maka da wannan tausayi ba shi yasa yana daga cikin sifar shugabanci mutum ya zanto mai tausayawa mai tausayawa duk abin da ya san zai tsananta to ya ja baya da shi ya yi kokarin duk abin da zai kawo na policy na wata siyasar gudanarwa ya kawo wanda zai zanto akwai tausayi a ciki kada ya rika sauraron ziga ta magabta musamman yan jari hujja na duniya da daban abin da suke so illa su ga cewa sun kwashe arzikin kowace al'umma ya koma nasu su zo suna bautar da mutane suna sa ka kana wato tsanantawa talakawanka su kuma suna ziga ka suna cewa tattalin arzikinka yana kyau babu shakka wanda yana da hadari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tausayi yana daga cikin mafi kyan sifa da ake son shugaba da ita annabi ya yi addu'a ya ce ya Allah duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata man waliya min amri ummati shay'an kalmar shay'an na kira ce fi siyaqi shart wanda tufidu al'umum man waliya min amri ummati shay'an saka duk wani irin shugabanci ko mun kankantar sa na al'umma da aka baka annabi yayi addu'a yace to duk wanda ya samu wani irin shugabanci ko ya yake daga cikin shugabancin al'umma ta fashaqqa alaihim fashquq alaihim amma ya matsa musu ya takura musu ya jefa su cikin wahala to Allah shi ma ka jefa su cikin wahala sannan ya sake addu'a yace kuma duk wanda ya samu wani shugabanci na al'umma ta farafaqa bihim farfuq bih ka tausaya musu ya tausaya musu ya Allah kai ma ka tausaya masa amin to wannan addu'a ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi ta ba jiran amin dinka an gama Allah ya karbi wannan addu'a ya kamata duk wani mai shugabanci wannan addu'a ta rika tayar masa da hankali duk wani policy da yake so ya kawo cikin al'umma ya tuna wannan addu'ar da annabi yayi cewa in ya tausaya Allah ya tausaya masa in ya tsananta shi ba Allah ya tsananta masa to haka sahabbansa suka kasance siyasar sayyidina Umar ya kasance idan ya ga alamar mutum yana da ke kasashiyar zuciya ba ya da tausayi a ransa ba ya ba shi shugabanci in ba ya ba shi zai kwace Haddad ibn Sari a cikin kitabun Zuhud da Waki ibn al-Jarrah shi ma kitabun Zuhud sun ruwaito daga Abu Usman Abdurrahman ibn Mul al-Nahdi yake cewa Sayyidina Umar ya ba ma wani mutum aiki daga kabilar Banu Asad kabila ce babba daga cikin kabilun Larabawa sai Sayyidina Umar ya bashi mukami ya dora shi akan wani mukami da zai shugabanci jama'a sai ya shigo wajen Sayyidina Umar don yayi gaisuwa kuma yayi godiya cewa Sayyidina Umar ya yarda da shi ya ga amana shi har ya danka masa wani shugabanci na al'umma da ya shigo sai aka zo wa da Sayyidina Umar wasu daga cikin ƴaƴansa sai ya sumbaci yaran sai shi wannan mutum al-Asadi sai cewa ya atuqabbilu hadha ya amir al-mu'minin kana sarkin mu'minai ka sumbaci wannan yaran kamar yadda ga muku dabi'a ce ta Larabawa wannan jafa din wannan kikkasashe zuciya dabi'a ce ta su musulunci ne yazo ya bayar da su yadda suke da sun fita daga musulunci to su koma cikin kikkashewar zuciya shi yasa in Balarabe yana abu zaka yi mamaki dabi'a sa ce haka Allah ya yi su da zafi saboda haka sai yake cewa Umar أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ يا لأنه ذاك صبات يا أمير المؤمنين سيتي لشفاء الله ما قبلت لي ولدا قط كأن ننتند الله إنه سو كمر وني وني الفاري ما يكيل ولا شيء سم سم أرى يوسف شيء بتغير من أبوه سيدنا عمر سيتي فأنت والله بالناس أقل رحمة لا تعمل لي عملا أبدا tinda ko har ka kasa tausayin danka to haka tausaya mutane ba ba ka tausaya al'umma ba da haka ba zan taba baka wani aiki na ba saboda haka sai kwaci saboda haka su tausayin wato shugaba ya zama mai tausayi a gurin su sharadi ne ma na shugabanci sai an kula da cewa mutum ne mai tausayi ba mutum ne mai son tsawalawa ba da tsanantawa Allah ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam natijar wannan tausasawar a siyasar al'umma yace lam faddu min hawli wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalb lam faddu min hawli wannan tausasawar ta taimaka wajen samun hadin kai da zama tare da kai da tsayawa tare da kai taimaka maka su kuma amfana da abin da ka zo da su da ka kasance mai kausar mai kausar mu'amala mai kekashin siyar zuciya lam faddu min haulika da sun watse sun barka da sun watse sun barka da ace duk wani abin da za su yi na kuskure sai ka hausu da fada ko ka ce za ka dauki wani mataki tsaura to da ko da sun yadda da abin da ka zo da shi to jin kunya da nauyinka idan sun yi laifi sai ya sa su daina zuwa inda kake idan mutum ya zanto mai zafi ne to duk mutumin da ya masa laifi ba so su sadu sai ta kakkaucewa saboda ya san ba zai yafe masa ba to da haka kake to da sahabbanka dai bayan daya sai ka neme su ka rasa kana ina wani a ce ai ina wani ai ba zai iya zuwa inda kake ba to kaga ba za a samu haduwa da juna ba ba za a samu soyayyar da ake so ba sannan ilmantarwa da ake so Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbansa ba zai basu ba zai samu ba saboda bai saboda sun yi nesa da shi ba sa kewaye da shi to kaga ashe hikima ce ta siyasa zanto mutum yana da sanyi sanyin ba yana nufin cewa yayi watsi da haƙƙi ba ba yayi watsi da haƙƙin mai haƙƙi ba wani yayi ta cuta a zura masa ido ya tai a'a ba wannan sanyin ake nufi ba wannan sanyin ba mai kyau bane ba shine allilu da warifu da ake nufi ba da abin da mutum zai yi ya zanto bai cutar da al'umma ne to ba a nuna masa kuma sauci akai ba a nuna masa sauci a ne ka duba sayyidina Umar game da wannan mutum da yace shi yana da bai ma taba sumbatarsa ba ai kaga bai yi sauci bai ce a ba komai amma dai a dage ai kaza a gyara ai wai a'a cire shi yayi saboda in ya bar shi a haka zai iya yin abin da zai cutar da mutane da zai tausayawa ƴaƴansa ba zai tausayawa kuma ba wanda zai tausayawa saboda ka allin din ba yana nufin al-ihbal ba yana nufin kai watsi da haƙƙin da yake kanka ba shi yasa lokacin da aka shugabantar da sayyidina Abubakar kowa yana sifanta sayyidina Abubakar cewa rajulun ne raqiq ne da Aisha take cewa inna Abubakar rajulun raqiq mutum ne mai laushin zuciya ko tsayawa yayi yana karatu zai ta kuka ne har ma ba a jin abin da yake faɗa sai yasa lokacin da Annabi sai a sa shi yayi limanci da Aisha ta yi itirazi duk da cewa babban matsayi ne wanda zai zama na'ibin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen limanci kaga babban matsayi ne ba sai da za a yi a ce ya ta kiwa mahaifinta to amma sai da ta dauki al'amarin addini ne take cewa sayyidina Abubakar rajulun asif mutum ne mai yawan nuna damuwa da bakin ciki haka da ainihin tausayi saboda haka in ya tsaya a gurinka yana karanta alqur'ani to mutane ma ba su ji me yake karanta ba saboda zai ta kuka abin nan a sa wani ya yi wa mutane sallah to sai da Annabi ya nuna shi dai Abubakar din yake so shi zai ja mutane sallah domin ya nuna wa mutane shi ne shugaba shi ne khalifa bayansa to saboda haka shi tausayi ba yana nufin cewa ka bar haƙƙi yayi ta tsirarewa ba a yi ta cutar da jama'a kuma ka sa ido ka ce kai mai tausayi ne a'a lokacin da aka nada sayyidina Abubakar hudubarsa ta farko cewa yayi adda'ifu fikum qawiyyun indi duk wani wanda yake da rauni a gurin ku a cikin ku ne mai karfi ne a gona har sai na karbo masa hakkin sa sannan mai karfi a cikin ku ne mai rauni ne a waje na har sai na karbo haƙi daga hannun sa saboda kaga ashe zai tausaya inda ya dace a tausaya zai kuma tsananta inda ya dace a tsananta to shine Allah nan yake ce masa lam faddu min haulika da sun watse daga gare da sun watse daga gabanka anan ba yana nufin cewa imanin sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai rauni ne ba ba haka yake nufi ba yana nufin adabi'a ta dan adam ba ta iya jure hantara da kyara da fada kullun ba za ta iya jure ba dabi'a ta dan adam ce wannan ba ta iya jure wannan ba su mutane ne ba mala'iku ba mutane ne Allah subhanahu wataala ya aiko shi a cikin su saboda dabi'a nan ta mutuntaka tana tattare da su dan adam yana da rauni a dabi'arsa wa kulikal insanu da'ifa ai mutum ne mai rauni to saboda haka sai ka dalila akari da wannan dabi'ar shi yasa za a zo a yi ta yin abubuwa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai ka gaya ya kau da kai a zo a yi fitsari a cikin masallaci sahabbai su yi za su daki mutum annabi ya hana ya kirawo shi ya nuna masa ga yadda ake yi wannan ya zo ya ci kwalar annabi sallallahu alaihi wasallama ta baya ya ce ya bashi daga cikin dukiyar Allah ai ba dukiyar gidansu ba ce sahabbai su yi kansa ya ce ku kyale shi a ɗauka a bashi ya tafi wani annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya karɓo kayansa bashi akan cewa in an kawo za a mayar masa saboda wasu da suke zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zauna kwana na Aisha ce kwana uku ma ba a ɗora abinci ba sai dai a ci dabino da ruwa amma idan wasu suka zo da bukata annabi ko baya da ita sai je nemo ya basu to wani lokaci zai ce a je gurin wani a karɓo yana da shi a karɓo a basu ba wai don shi bukatarsa ba don ya taimaka wa masu neman taimako a gurinsa to wani an je an ciwo bashinsa aka zo lokacin biya ya ba a kawo masa bai zo ya sabu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai ta inda ya shiga ba ta ne ke fita ba ya dinga maganganu sahabbai suka yi wuce a kansa za su kwaɗe shi nabi ce ku kyale shi da ohu fa inna li sahibil haqqi maqama ku kyale shi mai gaskiya mai haƙƙi yana da ta cewa yana da abin faɗa don haka a kyale shi annabi ya sa aka je wajen wata mata daman dabino ne aka karɓo sai a je karɓo masa a gurin wata mata annabi ya ce aka je gunta aka samu dabino aka bashi aka sallame shi to duk wannan hakuri ne da juriya da ake son shugaba da shi sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zarra babu wanda zai iya kaiwa ga inda ya cimma sai dai akwaikwaye shi a kokarin kwatantawa to kuma wannan duka haka yake kamata duka shugaba ya kasance yasa ba wuce yake cewa shugaba juji ne ko haka dai shara aka yi sai a je a zuba masa sai ya hakuri sa'idi alaihi rahmatullah a tafsirinsa yake cewa fal akhlaqul hasana min ar-ra'is fi ad-din tajzibu an-nas ila dinillah wanda yake shugaba na addini kyawawan dabi'u suna da kyau a tare da shi domin da wannan ne zai jawo mutane zuwa ga addinin Allah wa turaghibuhum fi tasa mutane su rika kwadayin addinin Allah ba abari sahibi min al-madh wa ath-thawabi wa ath-thawabi al-khalis wa ath-thawabi al-khas tare da cewa kuma mutum mai kyawawan dabi'u zai samu yabo daga jama'a sannan kuma Allah zai bashi kibantaccen lada wal akhlaqu sayyi'a min ar-ra'is fi ad-din sanan duk mutum mummunar dabi'a ko miyagun halaye tare da wanda yake shugaba na addini tunaffiru an-nasa 'an ad-din za ta sa mutane su guji addinin su tsani addinin wa tubghidhum ilayhi su sa su rika jin ba su san addinin saboda dabi'arsa sai ta hade da abin da yake karantarwa sai a kasa gane abin da yake karantarwa na addini da dabi'arsa saboda haka yadda za a tsani abin da yake yadda za a tsani shi haka za a tsani abin da yake karantarwa yadda za a tsane shi haka za a tsani abin da yake karantarwa Lord Cromer lokacin da suka yi mulkin mallaka a Egypt da suka so su bata harshen larabci wanda sun san shine jigo shine mazubin duka wata koyarwa ta addini a cikin harshen larabci aka zubata idan babu harshen larabcin ya lalace to alakar musulmi da addinin su za ta yanke farkon alakar da za ta yanke alakar musulmi da alqur'ani za ta yanke kawai zai dauki alqur'ani na karanta amma bai san ko me yake karanta saboda an datsa alakar sa da harshen larabci an datsa alakar sa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da larabci suke sanada maganganun tabi'ai sahabbai da tabi'ai da sauran malamai da littattafan ilimi duka to in suka yi haka sun datse al'umma da asalinta asalinmu shine al'ummar farko musulmin farko sune asalin duk wani musulmi to in suka zo suka kashe harshen larabci to sun datse wannan alakar to da suka so su yi haka a makarantu musamman makarantun primary basic education primary secondary sai ya zanto duka wani subject da ake karantarwa to aka dauko malamin wanda dai ba arabiya ba ba addini ba to za a bashi albashi mai tsoka amma wanda zai karantar da addini ko harshen larabci sai a bashi dan albashi bai kai rabin wanda za a ba wancan ba kaga tun daga nan ana nuna wa yan kasa duk masu son su yi kuɗi to kar su bar ƴaƴan su karanta larabci ko su karanta addini in sun karanta ba su samu kuɗi ba sai zama na albashin waɗannan ya dinka na waɗancan sannan aka tashi yin timetable ta karatu a aji sai a kai harshen larabci ko addini sai a kai shi ƙarshe lokacin an kusa tashi duk ɗalibai sun gaji saboda haka zai shigo aji ɗalibai suna gyangyaɗi suna bacci wasu tattara kayan su ma sun rufe kawai so suke so a tashi a kada ƙararrawa su tafi don haka yana shigowa duk sun kajin haushinsa duk su tsane shi to haka za su tsane shi za su tsane mai za su tsane abin da yake koyarwa to wannan ita ce siyasar da ya bi don ya kashe harshen larabci a ƙasar larabawa to bare kuma ƙasashe irin namu ka duba yadda ake yakar addini da karatun addini da masu karantar da addini Allah ya sauke
amin
to saboda haka yake cewa wa tubghiduhum ilayhi ma'amali sahibiha min adh-dhamm wal iqab al khas tare da cewa kuma mummunar dabi'a za a rika fadar maganganu marasa dadi a kansa sannan kuma ga zulubi yana bin sa ga hukumar da aka tanadar masa to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake gaya masa abinda yake gaya masa cewa inda kana da mummunar dabi'a da kaushin hali da kaushin da kasasshiyar zuciya to duk za a watsi a barka idan wannan ma'aiki ne na Allah subhanahu wataala an gaya masa haka to ina ga wani safa ina ga wani wanda ba annabi ba da zanto ya sifantu da irin wannan dabi'ar kuma ya ga mutane sun ci gaba da kewaye shi ba zai yiwu ba saboda kaga ashe wajibi ne akan duk wani shugaba musamman shugaba na addini da zama ya sifantu da sifofi irin wannan sifofi na kyakkyawar mu'amala da tausasawa da kyakkyawar ɗabi'a don ya yi koyi na farko ya bi umarnin Allah subhanahu wata'ala na biyu kuma ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama sana na uku kuma ya jawo mutane zuwa ga bautar Allah zuwa ga addinin Allah sannan Allah subhanahu wata'ala ya cika ne lokaci yayi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yayi musu afuwa fa'fu anhum kai musu afuwa akan abin da suka yi na bata maka akan laifuffukan da suka yi maka akan haƙƙinka da suka shiga ka ce kaza sun saba to kai musu afuwa Allah ya nema musu afuwa sannan ya ce wastaghfir lahum ka nema musu gafara wannan kuma a cikin abinda suka yi na haƙƙin Allah kai a haƙƙinka kai musu afuwa haƙƙin Allah kuma ka nema musu gafarar Allah Allah ya fi musu Allah da kansa ne yake cewa ka nema musu gafara kaga zai yi gafartawa shi ne yake cewa annabi ka nema musu gafara a gurin wa a guri na to wannan shine matsayin sahabban wannan shine matsayin sahabban Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun masa laifi kai musu afuwa ya rasulullah shi da kansa ka yafe musu abinda suka yi na shiga haƙƙinka ka ce ba su bi ba ka yafe musu sannan abinda suka yi min nima na shiga haƙƙi na ka nema min su gafara a guri na in yafi wannan shine matsayin sahabban da wasu suke zagi a yau suke ce musu mutanen banza maciya amana ka duba Allah subhanahu wataala da kansa yake musu wannan gata yayi kira annabi yace musu afuwa amma wani banza wai shine zai fadle ka an yi masa ba daidai ba wannan haƙƙi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga saboda zaman to su ɗan adam suka yi kuskure Allah ya ce kai musu afuwa to kai za a jira sai kai musu afuwa kai idan annabi ya musu afuwa kai za a jira ta ka to ka je kai tabbata laifukan nasu kai a banza sannan Allah ya ce ka nema musu gafara ka nema musu gafara sakfir lahu gafarar da zai nema musu duk wanda ya shiga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya shiga haƙƙin Allah da haka in annabi ya yafi to akwai kuma haƙƙin Allah annabi ya ce ya yafi to shi ya yafa nashi to akwai kuma na haƙƙin Allah an taɓa manzansa an ɓata wa manzansa to su ma ka nema musu gafara akan wannan sannan uwa uba Allah ce wa shawirhum fil amri ka nemi shawararsu waɗannan abubuwan duk da suka yi kas ka sa ka yi fushi ka ce ba za ka nemi shawararsu ba wa shawirhum fil amri da wani abu ya taso tattara su ka sake neman shawararsu duk da ka farko ka kawo shawara sun saba sun kawo tasu ka haƙura da taka ka bi tasu an zo an samu ko matsala to kakka ce tunda kun ba da shawara an samu matsala ba zan ƙara karɓar shawarar ku ka ci gaba da neman shawarar su wannan gabar ita ce insha Allah za ta zama ta ce abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.